نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك يا أخوة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة منساك سادوا وأن مسلا شيء متر البركة مسلا شيء واللقى لكي نشكين غرنبوشي أجار بوشي أولنا يمشينا ليتنن يومنا قوم قوات رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دلي هدو دا أربعين دا أكو كما شيئ دي دي شاء ديا قوات هدو ميلادية تدبو بيرا أشرين دا بيو أولنا مجلسي دمكي تفسير القرآن ميقرما كما منا تشكين تفسير سورة الحج inda muke kan ayata
goma
ayata goma gabanin mu shiga kamar da muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi ina so dan yi tsokaci game da masu rubuto tambayoyi kamar da koyaushe muke fada ga tashi rubuta tambaya na farko ka rubuta tambaya mai ma'ana wanda za ta amfani masu sauraro kada ka rubuta tambayar da take da kama da kici cika cici wanda da kaga tambayar sa ka san kacici kacici ne ba tambaya bace wani kuma tambayar tashi zolaya ce saboda ka irin wannan tambayoyi ba su da amfanin tsayawa ana bata lokaci a kansu ka rubuta tambaya mai ma'ana sannan ka rubuta tambayar da ya zanto ana buƙatar a san hukunci a kanta ba tambayar da babu wani aiki akan ta ba ko tambayar da ko an sa maka ita ba ta da wani amfani da zai biyo baya dangane da aikin ka ko aqidar ka irin wannan ba ta da amfani rubuto ta sai kuma kai rubutu wanda zai karanto kai rubutu wanda ba zai karanta shi ba sai na hudu kai tambayar ka a cikin takaitaccen zance kada ka tsawaita rubutu kai fulska ko kai fulska da rabi cika takarda shi ake da lokaci da za a karanta wannan takardar saboda ka inda ga irin wannan takardar ba yadda ita nake ba na bi ta kanta duk wani labari ka janye shi kawai ka rubuta tambayar ka kai tsaye menene hukuncin kaza meye kaza meye kaza su dara biyu uku hudu biyar sannan abu na biyar shine a sani cewa filin tafsiri ne ba na ansa tambayoyi ba don haka muna dai shigar da tambayoyi ne saboda buƙatar masu sauraro don haka kada ka je ka rubuto tambayoyi biyar shida bakwai kai kadai kamar kana so ka ce a yi kwana biyu uku ana baka ansa sauran mutane kuma ga tambayoyinsu nan suna jira don haka ka rubuta tambaya ɗaya biyu uku huɗu to ɗaya biyu ɗin na'iba da yawa kenan ɗaya biyu zan ɗauka sauran duk zan ba ma kayanka saboda haka a daina rubuto mutum ɗaya rubuto tambayoyi akwai wanda suke yin dabara sai ya raba takardun sai ya rubuta tambaya ɗaya biyu a nan sai ya sake gyagar wata takarda tunda ba suna ake sawa ba to shi ma in kai zan gane yadda ka so ɓoyewa ina da yadda zan gano ka saboda haka da Allah a takaita tambaya a yi ɗaya biyu saboda sauran mutane masu samu a ansa tambayoyinsu wannan yana tambaya ne game da aikin mace wato aikin gwamnati ko kuma aikin kamfani yana so ya san hukuncin Allah game da wannan to asali Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zaba wa mace ta zama a bar karramawa a bar girmamawa a bar hidimtawa a karramata a ainihin hidimta mata saboda haka Ubangiji Subhanahu wataala ya tsara dokokinsa da yadda za su ba wa mace kariya su kuma ba wa mace nutsuwa domin yin aikin da Allah subhanahu wataala ya halicce ta saboda shi bayan bautar Allah. Shi yasa ya zanto al-aslu, asali ga mace shine ta zauna a inda take, ta zauna a gidanta, gidan mahaifinta ko gidan mijinta ko gidan wanda yake kula da sha'aninta. Allah ce wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, ku zauna a gidan dajinku. Saboda haka al-aslu ta dana da mace al-qarar shine ta zauna wuri guda, kar ta zanto mai yawace yawace. Saboda Ubangiji subhanahu wataala ya dora mata nauyin kula da abin da ta ta haifa, tun daga daukan cikinsa har zuwa haihuwarsa har zuwa shayar da shi, to har yayi wayo kulawar da uwa take ba wa ɗanta ya fi yawa fiye da wanda uba zai bayar, wanda kuma haka ba zai yiwu ba idan ya zanto mai yawace yawace ce, ba za ta iya samun wannan damar ta ba wa ɗanta wannan kulawar ba. Sannan Ubangiji subhanahu wataala ya dorawa ɗa namiji kula da mace, sawa'un mahaifiyarsa ce, ƙanwarsa ce, matarsa ce, ƴar uwarsa ce, cewa shi ne ke da nauyin alhakin kula da ita. Idan uba ne ya kula da ƴarsa mace, da cinta da shanta da suturarta da komai da rayuwarta take bukata, aka dora masa yin alhakin wannan. Hakanan idan ba ta da uba wanta namiji ko dan uwan mahaifinta wanda zai rike da ita, shi zai kula da ita, shi zai biya mata dukkan bukatunta. Idan ta yi aure kuma mijinta, Allah ya dora masa alhakin ya ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya saban mata kyakkyawan matsuguni da za ta zauna a ciki. Wannan nauyi ne da Allah subhanahu wataala ya dora wa mazaje akan matansu. Saboda haka haƙƙinta ne, ba alfarma ba ce yake mata. Yayin da miji ya ciyar da matarsa, ya tufatar da ita, ya suturtar da ita, ya biya mata kuɗin asibiti da dukkan wata buƙatar ta larura da za ta taso ya yi mata, to ba alfarma ba ce, haƙƙinta ne. Allah ne ya ce ya yi mata. Rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ace mai wadata ya ciyar da iyalansa gwargwadon wadatarsa, wato ya yalwata musu kamar yadda Allah ya yalwata masa, kada ya musu ruwa, kada ya musu mako. Haka nan wanda aka kuntata masa ma, Allah ya ce ya ciyar gwargwadon yadda Allah ya bashi, ba a dauke masa nauyin ciyarwa ba dan yana cikin talauci. Allah ce gwargwadon karfin da yake da shi, shi ma tilas ya siyar. Don haka masu yi wa mata huduba ta shedan domin su raba su da wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya musu, su nuna musu cewa ke ma ki fito ki gogayya da ɗa namiji, ku yi kafada da kafada, ki zama kallabi tsakanin rauna. Wannan duk hudubar shedan ce, har ma su rika gaya mata ke ki zauna kullum sai an baki. To ba Allah ne ce ka bata ba? Ce Allah ne ce a bani, ba alfarma ba ce aka yi mu, haƙƙina ne nake karɓa. Ko kuma Allah laifi ya yi da ya ce ta zauna a bata, hadda za ki gaya mata cewa ke ki zauna kullum sai an baki, to ba Allah ne ce ta zauna ɗin ba a bata? Shi ya ce wa qarna fi biyutikunna, ya ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Mun zo wani zamani da ake yi wa mata huduba, ba don komai ba sai dai a fito da su daga gidan dajin su karfi da yaji ta kowane hali. Mace tana zaune a gidanta, mijinta mai hali yana taimaka ma wasu ma ba ita ba, amma sai ka ji tana ta rigima da shi, sai ya bata ta tafi aiki. Saboda haka tawatsar masa da ƴaƴa a bar su a hannun nani, ko ta rika kai su makota, ko ta kai wa iyayensa ko iyayenta, ita kuma ta tafi aiki. Ba a ce aiki mace ta yi aiki haramun ba ne, amma dole ne in ya zama akwai larurar da za ta sa ta yi aiki, ta sani cewa akwai sharuɗa. sharadin farko shine abinda Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, kada ki fita cikin wata shikama irin ta jahiliya, ki caba ado ki kwalliya, ki sa wata sutura da ba za ta sutrace miki jikinki ba, ki yafa gyale ko ki sa wasu matsatsin kaya. In kin yi haka kin yi shiga irin ta jahiliya da Allah ya ce kada ki kuskura ki idan har fita ta kama ki. Shiga cikin hijabi wanda zai sitirce mata al'auratta, zai rufe mata jikinta, ba zai bayyana wata sura ta jikinta ko ta gaba ba, ba zai jawo hankalin masu kallanta ba su yi sha'awarta. Wannan shine sharadin farko. Sharadi na biyu ya zanto inda za ta je ba za ta yi cakuɗeɗeniya da maza ba. Allah ya haramta mace ta yi cakuɗeɗeniya da maza. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta ainihin kadaita da namiji, ya zama da inda za ta yi aiki, aiki ne da ba zai sa ta sai ta yi cakuɗeɗeniya ga kwankwasanta ga namiji ba, ta yadda za su rika sakin jiki suna hira kamar yadda miji da mata suke hira. Idan ta yi haka haramun take yi, domin babu babban abinda mace take ado da shi irin kunya da kame kai. Wannan shine mafi kyau kyan abu, kyan sutura a jikin mace, kunya. Macen da ta saba gogayya da maza ta shiga cikin su ayi hira a kyalkyale da dariya, takan rasa kunyar ta ne gaba daya. Saboda haka in har larura za ta sa ta fita, saboda babu mai kula da ita, ko wanda yake kula da ita din ya shiga wani yanayin da ba zai iya riƙe ta ba, ko rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan, ya zama da dole sai ta fita ita ta nemo wa ƴaƴansu. To ta sani cewa fitar ta din nan dole ta kiyaye dokokin musulunci da ya shimfiɗa wa mace. Kada ta fita irin ta jahiliya, kada ta shiga inda aka hana ta ta shiga cikin maza. Ka duba kissar annabi Musa alaihi salam, lokacin da ya zo ma umadiyan, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihi imra'atayn tazudan qala ma khatbukuma qalata la nusqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Lokacin da ya zo ruwan madiyana, gurin da ake kawo dabbobi su sha ruwa a ruwan sha, sai ya samu mazaje a gurin sun yi dafifi suna shayar da dabbobinsu, suna cika ababen abinan, suna cika tulunansu. A gefe kuma sai ga wasu mata guda biyu sun koma gefe suna kada dabbobinsu, wato sun ki shiga cikin mazan, domin haramun ne mace ta shiga cikin maza. Wannan ba a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba, har a shari'ar annabi Musa, har da shari'ar annabawa da suka gabace shi. Saboda haka sai ya samu wasu mata guda biyu suna gefe suna kada dabbobinsu. Qala ma khatbakum, yace ku ko menene labarinku? Suka ce ai haka, ba ma yadda mu shiga cikin waɗannan mazan har sai sun gama shayar da dabbobinsu, sun bar gun, sannan mu muje mu shayar da namu. Wannan ita ce ɗabi'ar mace kamammiya. Saboda haka ya je ya shayar musu da dabbobinsu. To ka duba lokacin da ɗaya daga cikinsu take gaya wa mahaifinta a cikin wannan aya, sai suke ce masa wa abuna shaykhun kabir, babanmu dattijo ne mai shekaru. Tun kafin ma ya tambaye ta ku kuwa ina mazanku suke, kuke fitowa da kanku, sai suka yi sauri suka ba shi uzurinsu. Wato kamata ya ce namiji ne ya zo ya yi wannan aikin, ba ku ba mata. To kafin ma ya tambaye su, sai suka yi sauri suka gabatar da uzurinsu, suka ce wa abuna shaykhun kabir, babanmu ya tsufa tuko ba zai iya zuwa ba, mu kuma ne ƴaƴansa mata ne, ba wanda kuma zai taya mu. Amma kuma fitar da ta zama ta kama su, sai suka zama masu kame kansu. Allah ce waja'atu ihdahuma tamshi ala istihya, sai ga ɗaya daga cikinsu ta dawo bayan sun ba wa mahaifinsu shawara cewa ya kamata ya ɗauke shi aiki, saboda sun ga amanarsa sun ga karfin sa to sai ai ku ɗaya ta kirawo shi Allah ce sai ta zo tamshi ala istihya tana tafiya cike da kunya kaga Allah bai faɗi komai nata ba sai kunyar ta saboda ita ce matar da Allah zai zaba wa annabinsa don haka mafi tsadar abinda mace za ta kiyaye wato za ta kiyaye a tare da shine kunya duk matar da ta saba wato shiga cikin maza ta yi hira da su ta kyakkyala dariya da su wasu ma idan zakewar ta yi zakewar har tafawa suke to wannan da wahala kaga cewa ta ci gaba da zama mai kunya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata mace da za ta keɓanta da namiji face shedan ne na ukunsu face na ukunsu ya zamo shedan saboda haka in har ya kama za ta fita dole sai ta nemi wani abu saboda rayuwarta ba za ta tafi sai da wannan to ta sani cewa dokar Allah tana nan a kanta kuma Ubangiji subhanahu wata'ala da mala'ikun suna nan ana rubuta abin da take yi kar ta zaci cewa fitarta daga gidan mijinta shikenan tana da dama ta yi komai ba ta da wannan sharuɗɗan da aka gindaya mata na ƴa mace yana nan a kanta saboda haka ba haramun ba ne mace ta yi aiki idan akwai larura amma al'asulu shi ne mace ta zauna ta kula da gida ta kula da mijinta ta kula da ƴaƴanta wannan shi ne karamarta shi ne darajarta zamani ya zo da ake ziga su cewa su fito saboda haka za ta fito ta bar ƴaƴanta ta bar mijinta da yawa za ka samu gidajen da ake yawan rikici tsakanin miji da mata za ka samu akwai wannan dalili miji bai gaza wa matarsa da komai ba duk buƙatunta na yau da gobe tana samu har ma da wani canji da take sa aljihu amma kuma ta hura masa wuta sai ta ce ta yi aiki saboda tana da certificate to da zarar ya batta to kuma daga lokacin sun fara takun saƙa da shi kenan domin zai yi ta ganin abubuwan da ba zai ji daɗinsu ba to shi kenan daga lokacin sai kaga gida yana rawa in ba a yi sa'a ba lokacin ne za ka ga cewa gida ya rushe to saboda haka garin neman gira an zo an rasa ido wasu za ka samu iyayen ne don masifa da bala'i za a zo neman auren ƴarsu sai su ce sai ta ambata ta yi aiki da wannan sharaɗin za a ɗaura musu aure sai za a baka ita amma da sharaɗin za ta yi aiki wani ma ya riga ya sharaɗanta wa ƴar abinda duk take samu na albashi yana da nasa kasan a ciki saboda ya zai ce mata ai ya kashe kuɗi akan karatunta saboda haka za a rama wa kura aniyarta a wasu ƙasashe na larabawa mun sani akwai case ɗin case kasa-kasai na iyaye da suka hana ƴaƴansu mata aure saboda suna aiki saboda in suka yi aure watakila abinda suke ba su bayan sun ɗau albashi zai tsaya ko zai ragu wallahi akwai wanda Allah ya ba shi ƴaƴa sun kai tara duk ƴan mata amma ya hana su aure saboda sun zama masa jari hujja duk ya samu musu aiki yana kwance a gida sun ɗauko albashi su juya gabansa ya hana su aure akwai mazajen da suke cewa suna neman matar aure amma da sharaɗi ta zama mai aiki kai da kaji wannan ka san manufar ina son a samu min matar aure zan ƙara dama irin wani in kai ji ƙarawa zai ba ta farko bace ta farko zai samu cikakkiyar matar aure amma waccan ƙari ne saboda haka yana buƙatar wani ƙari ne akan ƙari zai ce yana son mai aiki wannan har a ƙasashen Laraba mun ga wannan za ka ga mutane har buga suke a jarida zai ƙara aure amma wacce take aiki zai ce yana son mu'allima mai koyarwa saboda in ta ɗau albashi to za su yi raba daidai zai yanka mata shi ma wani albashin a cikin albashinta ce za ki ɗau nauyin kaza za ki riƙa biyan kaza za ki ɗauki kaza za ki ɗauke min kaza saboda haka wannan duk fita ne daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya yaya mata wanda anan ne gatan su yake su je su ga inda mata suke shan wahala su ga kuma irin gatan da ya musu shi yasa a wani lokaci da Abu Zahra yazo yana bada labarin irin haƙoƙin mata a musulunci lacca yake a America Abu Zahra kamar da aka sani daga cikin manyan malamai ne na Azhar yazo yana faɗa wata shi take cewa in dai haka mata aka tsara musu rayuwar su ita ko daidai da rana ɗaya tana son ta samu irin wannan rayuwar ta daidai da rana ɗaya ta ganta a zaune a samu a kawo a bata ta ci ta sha ba tare da ta je nema ba rayuwar waɗancan da suke ƙoƙarin su farlanta mana ita ka koma ka ga irin rayuwar da suke yi da mata uba da zarar yarsa ta kai shekara 17 18 17 ya watsar da ita kenan ita ma ta watsar da shi ita za ta kula da kanta ita za ta ci da kanta ta sha da kanta samo wa kanta abin da za ta yi kwalliya ba ruwan shi da ita saboda haka ita wanda kuma zai biye makale mata namijin da zai makale mata a matsayin boyfriend to sai in ya ga tana da wani abu tana aiki ta yadda ba zai makale ba wanda za ta zama masa liability ba da haka dole tana so ba ta so ta je ta nemi aiki don ta samu boyfriend in alaƙar ta yi tsawo a ce to za a yi aure to wannan auren kuma kamar yadda suke cewa partnership ne saboda haka cuɗanni in cuɗe ka za mu yi da haka komai za a raba kuɗin haya kuɗin wuta idan da yara kuɗin makarantarsu kuɗin abinci komai za a sa a fridge to kowa sai ya ba da contribution to haka aka ɗauki rayuwar mace ka gaya min yadda za ta yi ta zauna ba ta nemi aiki ba dole ne babu yadda za a yi ta zauna ba ta nemi aiki ba saboda haka su rayuwarsu mace ba ta da irin gatan da musulunci ya ce a mace abin da ya kamata a yi shine a tashi tsaye wajen karantar da mutane su fahimci haƙoƙin mata a kansu su ma matan a karantar da su haƙoƙin maza a kansu wannan shine gyaran da za a yi ba gyaran gangar abzinawa ba amma irin yadda ake fito da wasu mata waɗanda kagansu dai kagansu ana nuna su a talabijin suna wai su za su gaya muku yadda za su rayuwar iyali za ta kasance kullum kuma abinda suke ƙoƙarin dasawa shine suna so su nuna cewa zaman mace da miji zaman doya da manja ne kake yarda da shi ba abin yarda ba ne ki tsaya ki kaza kun ga mazan nan kun ga kullum maganar kenan ba a nuna cewa akwai wata kyakkyawar alaka da Ubangiji subhanahu wataala ya so hadawa tsakanin namiji da mace sai dai a nuna cewa ke mace ki tashi ki wayo kake yarda a danne ki kake yarda mijin ki kaza kai kullum kokarin su kenan abin da suke nuna kenan ba sa kokarin hura wutar su abin nan wutar soyayya a cikin gidaje sai wutar kiyayya saboda haka abin da ya dace shine mu tashi mu karantar da mutane mu gaya musu yadda musulunci ya tsara rayuwar aure mu gaya musu haƙoƙin maza akan mata da haƙoƙin mata akan maza a fahimci wannan barin wannan shine zai sa wani ya zalunci wani ko shi ya zalunce ta ko ita ta zalunce shi amma tsarin da Allah ya musu shi shine tsarin da zai samu musu zaman lafiya amma in suka watsar da tsarin Allah to babu wani tsarin da za su ɗauka kuma su zauna lafiya ba zai yiwu ba saboda haka ba a ce haramu bane mace ta fita aiki amma ta sani cewa aikin ta larura ne sannan kuma in za ta fita din ta san cewa akwai sharuɗan fitar mace zuwa aiki kamar yadda take fita ko ina za ta kiyaye wannan sharuɗan wannan babu komai babu laifi akwai ɗan uwarmu da suke buƙatar addu'ar mu mutanen Kanamma cikin jihar Plateau kusan tun jiya irin wannan lokaci wasu 'yan bindiga daɗi suka auka cikin ƙauyen da kisa sun kashe mutane masu ɗumbin yawa a jiya sun ƙona garin saboda haka mutane suna cikin wani hali duk da cewa gwamnati ta tura jami'an tsaro to amma dai har yanzu akwai buƙatar addu'ar mu da su da 'yan uwanmu da suke hannun 'yan garkuwa da waɗanda suke cikin ƙauyukan da ba su samun zaman lafiya. Wannan wata ne mai alfarma da za mu daga hannayenmu mu roƙa musu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu zaman lafiya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa su da ‘yan uwansu cikin aminci. Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da su daga cikin ƙangin da suke ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana zaman lafiya a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi. Duk sanda muka yi sallah, kada mu manta da su. Kada mu manta da ƙasarmu wajen addu’a. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu. Abinda muka kasa Ubangiji ya iya mana. Allah ya yi mana ba don halinmu ba. Allah ya yi mana ba don halinmu ba. Ci gaba da addu’a. Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai sauraron addu’ar bayinsa ne. Ba san kuma addu’ar wace ce za ta sama a barkar kuwa gurin Allah ba. Sauraka mu ci gaba da addu’a su kuma waɗannan bayin Allah da suka rasu. Ta wannan hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da gafara. Allah ya yafe musu. Allah ya sa su huta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bi musu kadin zalincin da aka yi musu. ‘Yan uwanmu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya a duk inda suke. Masu rauni Allah ya ba su lafiya. Masu rauni Allah ya ba su lafiya. Allah mai da waɗanda suka bar gidajensu su koma gidajensu lafiya. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
الله سبحانه وتعالى ya gaya mana cewa daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin lamarin Allah bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir, ba tare da ilimi ko shari'a ko wani littafi mai haskakawa ba. Allah ya faɗi sifar wannan mutum mai jayayya game da Allah, yace thaniya itfihi, yana juyar da kansa wato domin girman kai, li yudilla an sabilillah, ba don komai ba don ya batar da mutane daga kan hanyar Allah. Allah ce lahu fid dunya khizyun, yana da wulakanci a nan rayuwar duniya, wa nudhiquhu yawmal qiyamati azabul hariq, ranar gobe kiyama kuma za mu dandana masa azabar wuta mai tsananin kuna. Allah ya faɗi dalilin da yasa zai yi masa wannan hukunci a duniya na wulakanci, kuma a lahira ya yi masa hukunci da azaba mai kuna. Yace zalika bima qaddamat yadaka, wannan zai faru da kai ne saboda abinda hannayenka suka aikata, wato saboda abinda ka jawo wa kanka na miyagun ayyuka. Wa annallaha laysa bizallamin lil'abid, kuma saboda Allah ba mai zalintar bayinsa bane. A jiya mun tsaya a nan inda muka ce za mu yi ta'aliki akan wannan gaba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amfani da sigar mubalaga. Ubangiji ya ce laysa bizallamin. Zallamin, inda za ka yi masa fassarar kalma da kalma, za ka ce mai yawan zalunci. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya zalunci ko mun kankanta sa, baya zalunci kankani balle ya yi mai yawa. Kore mai yawan zalunci ba zai tabbatar da kore zalunci gaba ɗaya ba. Allah kuwa ya haramta wa kansa zalunci, inni haramtu zulma ala nafsi, na haramta wa kaina zalunci. To a nan wasu malamai suka ce amfani da sigar mubalaga da Ubangiji ya yi a nan, aka ce laysa bizallamin wa ma rabbuka bizallamin lil'abid, Ubangijinka ba mai yawan zalunta ba ne. Shi saboda zalunci ne yana da alaƙa da bayinsa, bayin din nasa kuma suna da yawa. Kowanne aka zalunta ko mun kankanta zaluncinsa sunan shi zalunci. To aka zalunci wannan, aka zalunci wannan, suka yi yawa waɗanda aka zalunta sai ya zama an yi zalunci da yawa. To Ubangiji baya zalintar bayansa, ballantana baya yi zalincin da yawa. Saboda sai aka kore da yawa, aka ce bizallamin, duba da yawan bayin nasa. Bayin nasa yana da yawa, ta kowanne ko zalunci ɗaya aka yi masa ko kun kankantarsa, in aka haɗa su to za su yi yawa. To Ubangiji ya kore yawan zalunci, yana nufin baya zalintar kowa daga cikin bayinsa ballantana har zalintin sai yayi yawa wannan shine asalin kawo kalmar zallamin duba da yawan wadanda za a zalunta din saboda zalincin zai yawa sannan kuma wasu dalilai daban daga cikin alqur'ani sun nuna cewa ubangiji baya zalunci samsam baya zalunci kwata kwata wanda waɗannan sun isa su nuna cewa ubangiji laysa bizallamin ana nasi laysa bizulmin ba ba abucin zalunci bane Allah yana cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti bil ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci gurgudan zarra gurgudan kwayar zarra ubangiji baya zalunci sai ma dai ya ruban yawo mai kikkiawan aiki aikin sa wa in taku hasanatan yudha'ifha idan mutun yayi kikkiawan aiki wannan ubangiji zai ninninka shi kuma ya bashi lada mai girma a wani gurin Allah yana cewa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusuhum yuzlimu Allah baya zaluntar mutane komai ba wani irin zalunci da ubangiji yake wa bayansa wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa lace wala za'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin Allah yace wa nad'ul mawazin al-qist za mu sanya ma'auni na adalci ليوم القيامة أرانا القيامة فلا تظلم نفس شيئا باب أبن ذا أذان توتري وإن يكن مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل كودا كوكتن كوشن قوايا زراني قوايا ركو مياني متن يين قولي كوكو مبانا قولي ما واتوكي كيام أيكي كوم مونا أتينا بها زام زودا ونن أيكي وكفى بنا حاسبين bin isra mu zama masu hisabi saboda haka ubangiji baya zalunci duk abinda ubangiji yayi wa bawansa adalci ko ya masa dadi ko bai masa dadi ba Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab da Zaid ibn Thabit da Hudzaifa ibn al-Yaman annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law azaba Allah أهل سماواته والأهل سماواته والأرض لعذبهم وهو غير ظالم بهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم النبي يجي إلى الله زي أزم تد ولا نسكي سما ولا نسكي قصدك الله موسى أزابا تودا زي موسى أزابا لي بعينا بزال تسمع وبدا زي موسى رحمة ترامة ستافي تافي أيك نسوا وترامة أبنجي دا زي موسى تافي أيك نسكي saboda haka ubangiji subhanahu wataala ba mai zalunci bane duba anan ubangiji subhanahu wataala a baya can aya ta uku ya ambaci mabiyi wanda yake bin wani sheidani akan bata har ma yana taba jayayya domin bashi kariya amma ba da ilimi ba yana jayayya ne da abin da yaji sheidanin sai yana fada Allah yace wa bin nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid anan ubangiji subhanahu wataala yayi magana yayi magana game da wanda yake biyayya ne wanda shi bi yake mabiyi ne baya da ilimi amma kuma ya dauki irin abin da yake ji daga sheidanin sa yana yayatawa kuma yana jayayya don bashi kariya ubangiji ya fadi a uquba sakutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir Allah yace an rubuta wa shi sheidanin nasa cewa dukkan wani wanda zai rungume shi to wannan sheidanin zai batar da shi ne kuma ya jace zuwa azaba mai radadi zamu ga ubangiji subhanahu wataala da yake maganar wanda yake babi Allah bai tsawaita zance ba bai tsawaita bayani ba amma da yazo maganar wanda yake bi wato shugaba jagora sai ubangiji ya tsawaita wajen bayanin sa to min annasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabin munir ثانيه اطفه ليضل عن سبيل الله kaga ubangiji sai da ya kara wani dogon bayani fiye da yadda ya a wajen bayanin wanda yake bebi ne saboda wanda yake mabi ya hadari saboda shi a dalilin sa ne wadancan suke tabata a dalilin sa ne ake samu batutu don haka aka tsaya aka fito da bayanin sa kwaro-kwaro tare da fadar wasu sifofinsa ma har da wasu halayensa kamar girman kai tare da fadar mugun dufinsa mugun dufinsa shine li yudilla an sabilillah Allah ya fadi mugun dufinsa sannan da aka tashi fadar azabarsa sai aka fada wato da kausar zance wanda yafi na wancan da farko aka ce lahu fi dunya khizyun sannan aka ce wa nuziquhu yawmal qiyamati adhabas sa'ir adhab al harid sannan Allah ya ce zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallabi lil abid anan shi da aka tashi fadar ukubarsa sai aka kausasa wajen bayanin ukubarsa aka ce tun adan duniya yana da wulakanci zai gamu da rayuwa ta wulakanci zai gamu da wulakancin duniya sannan ranar gobe kiyama ya gamu da azaba ta radadi to wannan yana daga cikin sirrin alqur'ani asrar na alqur'ani da yake magana akan wasu mutane mabambanta ɗaya ya fi ɗaya hadari to wanda yake da hadarin da yawa sai zanto an fi bayaninsa da kuma kausasa magana akansa shi ne wanda yake jagora wanda yake shugaba shi ake bi wancan kuma babiye ne kawai saboda haka aka faɗi hadarin da yake ciki da kuma irin yanayinsa da kuma azabarsa amma da aka zo wannan sai aka faɗaɗa magana aka kaurara ta sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf yace daga cikin mutane kuma akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba fa in asabahu khairun itma'anna bihi idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu da shi wa in asabathu fitnatun idan kuma fitina ce ta same shi in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskarsa khasirar dunya wal akhirah yayi asarar dunya da lahira zalika huwa alkhusranul mubin wannan ita ce asara mabayyaniya a can baya ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗanda suke jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala wato waɗanda suke bayyana kafircin su karara a fili kowa ya sani kowa yana gani na farko mabiyi ne na biyu kuma shugaba ne jagora ne dukkanin su kafirai ne ko ba sa koyi kafircin su suna jayayya da mutane akan kafircin nasu yujadilu fillahi ko wannan su Allah ya ce yujadilu fillahi saboda na farko da na biyu dukkan su masu bayyana kafircin su ne ba sa koyi koyi amma wannan kaso na uku shine man ya'budullah ala harf wanda yake bautawa Allah akan gaba yana bautawa Allah akan gaba ne fa yana sabahu khairu litma'anna fi in alheri ya same shi ya nutsu ya ci gaba da zama akan wannan bauta ta Allah idan kuma wata fitina wata jarraba ta same shi to shikenan sai ya birkice ya juye ya koma ya yarda yayi tawaye daga wannan addini al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa
amin
yake cewa abdullahi dan abbas yake cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane akwai wanda yake bautawa Allah akan gaba yace kana ar-rajulu yaqdumu al-madinata fa in waladat imra'atuhu gulaman wa rutijat khayluhu qala hadha dinun salih wa in lam talid imra'atuhu wa lam tuntaj khayluhu qala hadha dinun saw Abdullahi dan Abbas yake bayar labarin abinda wannan aya take magana akan sa yake cewa mutum ne zai zo Madina wato zai baro ƙauyensu zai baro jama'arsa da sunan hijira ya zo Madina da sunan ya musulunta idan ya zo Madina da matarsa sai matarsa ta haifi ɗa ya samu haihuwa dokinsa ma da godiyarsa suka haihu ya ga dawakansa sun ƙaru kala sai ce hadha dinun salih kai wannan addini dai yana kai mana addini ne ne mai kyau saboda mai saboda yana ga habaka a iyalansa yana ga habaka a dukiyarsa ya samu yaya ya kuma samu dukiya saboda sai ce hadha dinun salih kai wannan addini yana da kyau abubuwan mu sai ci gaba suke wa in lam talid imra'atuhu idan matarsa ta ki haihuwa wa lam tuntaj khayluhu dawakan suka ki yaya ya ga babu ci gaba sai ce kai wannan addinin ba shi da kyau addini daga shigarsa kuma sai abubuwa su tsaya cak saboda ka kaga ridda zai yi kenan saboda ka zai koma gidan jiya to shi ne Allah subhanahu wataala yake ba da labarin irin waɗannan mutane Allah ce ya'budullaha ala harf yana bautawa Allah akan gaba wato yana kan gaba wanda ce yana kan gaba ba zai samu nutsuwa ba yana cikin kalam cikin damuwa to alharf anan ana nufin ashak yana bautawa Allah bisa taba ba bisa shakka rabi da rabi bai shige gaba ɗaya cikin addini ba ya raba kafarsa ne zuciyarsa bata samu yaqini ba na cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya kuma zai iya dawwama a kansa komai komai kowane irin abu ya same shi wato addinin lam yukhaliq bashashata qalbi bai gauraya da ainihin zuciyarsa bai shiga zuciyarsa ba ya gauraya da ita to wannan zai zama yana bautawa Allah ne ala harf kamar wanda yake kan gaba ta gini ko kuma kan gabar wani kwazazzabo ko yana kan wata katanga wanda dan dinsa daman sarrami agun sarrami saboda haka ba zai taba samun nutsuwa ba ba zai taba samun nutsuwa ba kamar wanda yake kan fili fetal ba wanda yake kan fili fetal kan shimfida yana tsaye baya da tsoro a dama ko hagunsa to wanda zai tafi a cikin nutsuwa zai bude idan sai riba idan sa cikin nutsuwa amma wanda yake kan wani abu gabarsa gefansa rami ne ko dama da haudinsa rami ne to babu shakka wanda ba zai samu nutsuwa ba to Allah ya ce waɗanda suke bautawa Allah bisa shakka to kamar wanda yake tafiya ne akan wani wata gaba ko wata gaba gefansa da gefansa rami wato ba za su taɓa samun nutsuwa ba zuciyarsu ba a nutsa take ba don haka kowane lokaci yana iya suntumawa ya fada cikin wani bangare guda daga cikin waɗannan ramukan wasu daga cikin malamai sun fassara ala harf da cewa ala shart yana bautawa Allah ne akan sharadi idan ta yi ruwa rijiya in ta yi ruwa masai akan haka yake bautawa Allah in abin nan an samu yadda ake so shikenan zai karɓi abin hannu biyu kuma za a ji shi yana yaban musulunci yana kiran mutane a musulunta idan kuma ya ga abin ba haka ba wasu 'yan jarrabobi suna ta samunsa yana ɗan shiga matsatsi ko watakila inda yake aiki an kore shi ko kuma 'yan sana'arsa ta zo abinda kwastomansa sun daina zuwa ko an raba shi da mutanensa ko ya ɗan fara samun matsala da iyalansa ko da 'ya'yansa to shi kenan sai ya fara tuhumar addinin da yake ciki sai ya fara tuhumar musulunci Ibn Ashur alaihi rahmatullah yana cewa wannan kungiya da Allah subhanahu wataala ya faɗa kungiya ce wacce suka fuskanci umarnin Allah subhanahu wataala da ya yi musu da cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un adhim farkon sura ubangiji ce ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangiji ku kiyaye dokokin ubangiji ku lalle girgijin alkiyama wani abu ne mai girma ubangiji ya faɗaitar da su zuwa ga musulunci to sai zanto maimakon su karɓi wannan gargaɗi su karɓi musulunci cikin nutsuwa su karɓi musulunci gaba ɗaya kar su bujire masa sai ya zama sun shiga musulunci amma suna auna rayuwarsu a sabon addini da suka karɓa da kuma tsohon addini da suka baro a lokacin da suke cikin tsohon addininsu suna duba irin rayuwar da suke ciki rayuwa ce ta samu suna jin daɗi suna samun abin da duk suke bukata ni'ima ta ko'ina suna zaune lafiya da suka shigo musulunci sai suka ƙara ganin matsaloli wanda ake ɗan bashi aka daina bashi mai bashi ya daina bashi sanadi ne ya shiga ana tsangwamarsa ana hararsa wani wuri ma a biyo shi da duka haka dai suka shiga wani yanayi to sai suka riƙa auna musulunci da wannan don haka a lokacin da suke bautarsu ta gumaka suna ganin rayuwarsu tana ta yi daɗi saboda haka sai suka ga cewa to kenan addinin da suke bi yanzu alama suke nuna cewa addinin ba gaskiya ba ne kuma wancan addini da suka baro shi ne gaskiya domin ga shi gumakansu ma sun yi fushi da su har ma sun fara bin su da mummunan sakamako don haka 'yan dabbobinsa da yake kiwo sun fara mutuwa kajinsa sun fara mutuwa 'ya'yansa sun fara mutuwa ya fara shiga rashin lafiya da wasu abubuwa haka nan da can saboda haka sai ya ce to duk yadda aka yi wancan addini da ya baro gaskiya ne domin gashi Allah da yake bautawa a wancan addini ya fara biyo shi nan yana masa hukuma kamar yadda mutanen annabi Hud suka gaya masa suka ce inna qulu illa taraka ba'd alihatina bisu da yake musu wa'azi suka ce mu dai muna ganin wasu daga cikin allolin ku ne ka fusata suka shafa maka hauka wato abin da yake gaya musu suka dauka hauka ne kuma abin da ya jawo yake sun batu wani daga cikin allolin can nasu da yake suka ya fusata shine ya biyo shi ya shafa musu hauka to haka nan suka rika ganin ai addinin musulunci da suka shiga bai kare su ba sun shiga cikin matsala saboda haka ubangiji ya ce ki babu labarin yadda shi wannan yake auna al'amari ce ina sabahu khairu litma'an nabi idan alheri ya same shi sai ya nutsu ya ga yalwa a cikin dukiyarsa a cikin wadatarsa yaga komai nashi yana tafiya zanzan babu matsala to shikenan itma'anna sai ya yarda sai ya nutsu ya ci gaba da wutar Allah wa yana sabahu fitnatun in ko wata fitina ta same shi qalaba ala wajhi to sai ya juye ya kife ya koma baya in wani bala'i ya same shi a jikinsa ko ga iyalansa ko ga dukiyarsa da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara fadar Allah in qalaba ala wajhi da cewa raja'a ila ma kana alaihi min al-kufr zai koma kafircin da yake kai wato in qalaba ala wajhi shine gaba ɗaya sai ya juye ya koma inda ya fito ibn jarir al-tabari tafsirin sa ya fitar daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa hadha al-munafiq wannan ana maganar munafiki in saluhat lahu dunyahu aqama ala al-ibada idan duniyarsa ta yi kyau sai ya ci gaba da bautar Allah wa in fasadat alayhi dunyahu wa taghayyarat in qalaba idan kuma duniyar ta lalace sai ya juye wa la yuqimu ala al-ibadati illa lima saluha min dunyahu ba zai tsaya akan bautar Allah ba sai dai abin da ya ga yayi kyau a duniyarsa wa idza asabathu shidda idan wani tsanani ya same shi aw fitna ko wata fitina aw ikhtibar ko wata jarraba aw dhiqin ko wani kunci taraka dinahu sai ya bar addininsa wa raja'a ila al-kufr ya koma zuwa ga kafirci to wannan su ne wadanda suke auna rayuwarsu ta addini da irin abinda za su samu na duniya wato wannan shine mizanin bautar Allah mizanin ingancin abinda suke kai da addini menene suke samu na rayuwar duniya idan abinda suke samu na rayuwar duniya yana inganta to sai su ci gaba da rungumar addini su gaba da rungumar addini da kyautata masa idan suka fara ganin wata matsala to sai su fara janye jikinsu a har yau akwai irin waɗannan wanda za ka suna bauta wa Allah amma alhaq a kan gaba ba sa bauta masa da nutsatsiyar zuciya su gamsu da dukkan wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu na ƙaddara musamman ma idan da can yana wata rayuwa mara kyau sai ya tuba ya dawo kyakkyawar rayuwa ta addini to in ya ga abubuwan suna ci baya to sai ka ga yana fara tunanin kai ko dai koma baya akwai wanda ya yi imani da cewa haka ne abin daga Allah ne amma saboda fifita rayuwar duniya ya gwamnati koma cikin batansa akwai wanda yana taimako da dukiyarsa yana taimako da arzikinsa yana kaza yana taimakawa barayu makarantun islamiyya waye sai ya shiga fara shiga ɗan matsaloli shi da kansa ya zo yana fitawa wai shi da ban fa'an ci Allah yana jarrabar mutanen kirki ya ga yana kaza kowannan ne ta sa Allah yake jarrabar sa anya ba zai rage ba ba zai rage kirkinsa ba ba zai rage sadakarsa ba yawan zuwa masallacin nan ba zai dan rage ba yana neman fatawa domin an ce ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-absar annabawa sun suka fi shan wahala saboda ka shi yanzu ga shi ya bi hannun annabawa ga shi ya dan fara samun jarabar to kaga wannan masifa ce mutum ya faro wannan domin ya fada kan gaba din ya koma ala har wa ina sabahu khairu nitma annabihi wa ina sabat fitnatun qalaba ala wajhihi karshe zai zama khasirar dunya wal akhira Allah bai yi alkawari da shi ba cewa in ka koma komawa ruwan gida rabinan ruwan gida ka koma komawa ruwa ka koma gidan jiya Allah bai maka alkawarin abubuwan ka za su dawo su ci gaba ba
sai ka kuma komawa cikin bata din kuma Allah ya ci gaba da barka cikin bala'i kaga khasirar dunya wal akhirah wannan gabar tana da muhimmanci mu ƙara bayani akan ta saboda insha Allah wa karatun mu na gobe ne ce za mu fara abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh